Amsa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Agustan shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Majalisar mulkin soja da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta kafa tarihi, wacce za ta bada damar rarraba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum, babban birnin kasar. Wannan matsaya da aka cimma ta samarwa da gwamnati, wato ta samar da gwamnatin haɗaka da ta haɗa da sojojin ƙasar da kuma fararen hula, wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin ƙasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaɓen da zai kai ga miƙa mulki ga farar hula. Yayin da bikin saka hannu kan yarjejeniyar bai ɗauki lokaci ba, an kwashe tsawon sa'o'i ana murna a faɗin babban birnin Khartoum. 'Yan ƙasar Sudan sun yi ta kaɗa tutar ƙasar, suna faɗin wata kalma da ta yi fice lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a ƙasar. Kalmar da suka faffaɗi ita ce madaniya, wadda ke nufin fararen hula. Bayanan da ke cikin yarjejeniyar ta jiya Asabar na nuni da nasarar da fararen hula ke yi a yunkurinsu na kafa sabuwar gwamnati. Hukumomi a Afghanistan sun ce fashewar wani babban bam da yammacin jiya Asabar cikin wani wurin bikin ɗaurin aure da ya cika makil a Kabul ya kashe tare da raunata fararen hula masu yawa. Nan take babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai harin a yankin yamma na babban birnin Kabul. Akasarar mutanen da harin ya ratsa da su 'yan tsirarin ƙabilar nan ne ta Hazara, waɗanda galibinsu 'yan Shi'a ne. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya tabbatar da tashin bom ɗin, ya kuma zargi abin da ya kira maƙiyan Afghanistan da kai harin, sai dai bai bayar da wani cikakken bayani ba. Rahimi ya ce 'yan sanda da motocin ɗaukar marasa lafiya sun isa wajen tashin bom ɗin cikin gaggawa, an kuma ɗauki waɗanda tashin bom ɗin ya ratsa da su zuwa asibitocin yankin. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Amurka sun kama akalla mutum 13 a jiya Asabar. Sun kafa shingaye tare da rufe wasu hanyoyi da gadoji, suka kuma kwace makamai masu yawan gaske a ƙoƙarin da suke na kaucewa tashin hankali tsakanin masu zanga-zanga biyu, masu tsauraran ra'ayin fifita farar fata da masu adawa da su da ake kira Antifa. Hukumomi sun kwace roduna da ababen fesa yaji da sauran makamai, yayin da ɗaruruwan masu tsauraran ra'ayin fifita fararen fata da ke zanga-zanga da masu adawa da su ta Antifa suka taru a tsakiyar garin. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya ce mutanen da ke goyon bayan yaɗa tsana ko tayar da hankali ba a maraba da su. Ya zuwa yammaci don jiya dai, yawancin ƙungiyoyin masu tsauraran ra'ayin masu ra'ayin fifita farar fata sun bar yankin. 'Yan sanda cikin shirin ko ta kwana wasu akan kekuna sun hana wasu masu adawa da su ta Antifa ta hanyar da suka bi. A can kuma yankin Hong Kong kuma malaman makaranta ne suka bazama kan tituna jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga masu fafutuka da suka kwashi tsawon wata uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Ina godiya da ƙarfin hali da nuna damuwa akan yankin Hong Kong, UK nan wani malamin makarantar secondary ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters. Ya ci gaba da cewa tabbas sun nuna jarumta sama da gwamnatinmu. Malaman makarantun sun haɗa a gundumar hada-hadar kasuwanci ta yankin kafin su shirya zuwa gidan gwamnati, inda shugabar Hong Kong Carrie Lam take. an shirya gudanar da wasu zanga-zanga a fadin Hong Kong a yau Lahadi. Ita dai zanga-zangar ta Hong Kong ta faru ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro, wacce za ta bada damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa China domin a yi musu shari'a. Daga ƙarshe jiya Asabar, jami'ai a yankin Kashmir a ɓangaren da ke ƙoƙarin ƙarƙashin ikon ƙasar India sun fara maido da hanyoyin wayar tarho a yankin Himalaya. Tun dai a farkon watan nan, yankin na Kashmir ɓangaren na India ya shiga ruɗani bayan da hukumomin New Delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan wayar tarho da na wayoyin salula da ma na yanar gizo, tare da karɓi ikon cin gashin kan da aka ba yankin, wanda mafi akasarin mazaunan musulmi ne.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sulai Mumuni Barma. Har ila yau muna tsakiyar Najeriya, musamman a jihar Plateau, inda a satin da ya shige muka ji irin rawar da kungiyoyin na kasassu ke takawa wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. To a yau, kamar yadda muka yi alkawali, za ku ji abubuwan albishir din da gwamnatin jihar Plateau ta yi tanadin su domin na kasassu a nan gaba, a dauka daga batun samar da aikin yi zuwa shirin karfafawa na kasassu gwiwa wajen neman ilimi mai zurfi, ba wai a jami'o'in Najeriya kawai ba, har da na kasashen waje. Kamar yadda kwamishinan hukumar bunƙasa harkokin na kasassun jihar ta Plateau, James Lalo, ya bayyana wa abokiyar aiki Zainab Babaji.
Kwanakin da ta wuce mun samu mun tattaro lissafi disabled na kasassu da suke Plateau. Muna da shi chip a cikin takarda, mun tara shi gaba da an zazzaga an samu lissafin gaba da yanzu ka mun san namban yawan na kasassu a kowane lungu wannan a Plateau. Mun hada shi chip a cikin takardu da mu publishing din shi gaba da a kimami akwai na kasassu a Plateau sai sama da 150 da uku, sama da 153 sanannen a Plateau a nan a cikin kowane lungu. Tuna nan yanzu an kin duba wannan yawan namban ya hada kusan local government guda biyu a gure da yake na yanzu, shi ne ya saka muka gaya ma gwamnati yawan namban mu yanzu a Plateau ba abun wasa ba ne. Yawari saboda haka yanzu an zo 2023 shekara zabe na gaba, to dubbacin dan takarar gwamna in ba ya ne mai mu an zo an same mu an yi zama ba, to ya tabbata zai fadi.
Akwai wato na kasassu waɗanda suke bara, wani matakai kuke dauka domin tabbatar da cewa waɗanda suke bara su ma sun samu cin moriyan wannan shiri?
Yan kaga mutum yana wannan abu, to yanayin rayuwa ne ta kai shi ba da sun shi bane, saboda haka dole ne a nemi bangare yanda za a yi domin a samu ya samu abinda zai taimake shi, shi da karan kanki zai bar kan hanyar abin shi zai tafi. Shi ne ya saka wannan abinda muke kai kokari yanzu, shi ne saka muka je neman goyon bayan bankin dinkin duniya. Wannan bankin dinkin duniya muka yi zama tare da su domin a samu suna da bakin kuɗi a gurin, saboda haka suna yawo ko ta ina duniya suke fada cewa a yi su abinda suke yi suna taimaka mana kasassu. To mu kam na kasassu a nan a cikin gida ba mu ji su ba, shi ne sai muka je bakin ofishin su Abuja muka kwankwasa musu kofa, shi ne saka abin ya dame su suka ce mana to za su yi taimako a nan. Amma shi sun samu yajjanjen gwamna, mutum mun gaya ma gwamna, gwamna ya ce ya ce ya same su, sun yi magana sun gama har sun turo da wayan ma'aikatan su sun zo nan plateau sun zo sun yi bincike na sati daya nan sun koma daga babban headquarters su a America sun zo su hadu da gwamna sun hadu da gwamna za a yi magana saboda wannan shine farkon taimakon da bankin dinkin duniya za ta yi a plateau mu abinda muka make da farin zuciya shine gwamna ba zai taba bashe mu ba to kafin da suka zo dashi gwamna zai yarda kuma zai amince a tabbata an yi taimakon anan a plateau saboda haka in sun zo abinda suka gama shine shirin shine za a yi abu da zai daga na kasar su sosai ta gefen hanyar kasuwanci za a fito da shi ta gefen jare-jaren abubuwa da yake taimakawa kamar su wulcha da sauransu za mu bude babban kamfani a nan gurin nan yanda za a dinga yin su a nan gurin nan yanzu sanda da makafi suke tafiya da shi yanzu a nan a Najeriya babu inda ake yin shi sai an kawo daga kasan waje ne wannan a gurin mu abin kunya ne saboda haka dole ne muke so lallai sai mun fara yin ta a nan a plateau wayanda suke one state daban-daban za su zo suna karba a nan gurin gashi yau gwamnan mu shine shugaban gwamnoni na arewa saboda haka dole ne zama mana nan gurin zai gwamna zai ba ta taimakon shi daga plateau har ya zarce ya shiga arewa domin a tabbata a inda aka yi fada aka yi tashin hankalin nan za a sama duba na kasasu a gurin ake taimaka musu saboda haka kafin karshen wannan wata insha Allah aiki za ta fara domin bude wannan babban gagaruman kamfani aka bude ta za zo ana gyaggyara wayan abubuwan a nan gurin nan ga su abin nan dalma da muke shan maltina da shi muke yar wannan za tattara su gaba za jayi sandan makafin nan da shi za yi gyara zai rarrage datti daga angonmu za fito da shi za zo a gyaggyara abubuwa da zai taimaka mana kasa su shine wayan abubuwan da muka gani gashi kuma walban za su kawo taimako sosai da za a taimako daga gefen makaranta da kuma jare-jare hanyoyin zuwa shigan makaranta da sauransu duka ba da sanannu saboda haka akan wannan shine ya saka muke kokari yanzu domin muka yanda za a yi a bi ta wayannan domin zama mana albarka a kasan mu dubba su masu jin wannan su sani cewa yau dubba kin na kasasu da yake nema ya tafi karatu kowane university yanzu an ka riga ka applying ka tura ko ka zo mana da shi nan gurin nan za mu rubuta musu saboda mun riga mun shiga haɗin hannu tare da su domin mu tabbata an ba ta admission ma na kasan su su tafi karatu saboda ba za a zauna a gida ana ta kuka kawai ba a fita a tafi karatu in an samu takaddan shine za a fita a yi kuka mai hujja lokacin da takadda hannu za a yi kukan lallai dole sai an ba ta aiki saboda samu a cama a jabiyar bukata muna roƙon Allah Allah sa wata rana za ku ga mutum daga sassa yana zama gwamna
wannan wata bill da shi Baba Buhari ya sa hannu kana ganin kaman an fara aiwatar da wannan doka
da Buhari ya saka hannu a kai ya bamu ya canja mana rayuwa gaba ɗaya yanzu haka a Najeriya ya saka mu yanzu duk wanda ya gan mu yanzu wanda ya gan mu har ya rena mu to yana yi a hakin aljihunshi saboda yau duk wanda ya wulakanta na kasance yau doka ta ce in har an kai kara sai ka biya 100,000 idan in kuma babban kungiya ne kamar makaranta ko wuri ta ce ta wulakanta na kasance to ce ta biya mishi miliyan ɗaya saboda haka yanzu na kasance da kuka gansu a bacin hanya yanzu sun zama koyi sai a rike a hankali in ta fadi in ta fashe ita zama damuwa saboda haka a cikin wannan doka ta ce duk bakin organization na gwamnati shi ta tabbata 5% na ma'aikatanta an ba ma na kasasu wannan abun da yanzu mu muke son mu kama bill din mu kenan yanzu za mu daura dan mara yanzu da duk bakin agency na government na federal government su kenan nan a plateau sa duduba sai mun zama tare da su domin a samu a tabbata an bi wannan doka in ba su yadda ba sai mu je mu hadu a kotu
to daga karshe duk da yake na samu wato ayyuka masu kyau da ake a nan gurin akwai matsalolin da suke fuskanta
gaskiya abinda ke dan ba mu zafi kada wani lokaci kudi shine komi saboda haka akwai abubuwa da yawa da muke ta shi muke da ne zai da zai taimaka maka san akwai wani program da muke tun masa kai yanzu wanda yanzu da mu farna da duk gidajen abinci domin a tabbata cewa na kishin ka tafi guran naira 50 kai dai saka biya abaka abinci mai cewkaci sauran kudin abincin ka bai da dama da shi ne kun zama jin biya saboda abinda muka gane shine akwai wayansu mu suna samun ciwo kala kala ciwon typhoid da sauransu saboda abinci da bashi da kyau saboda haka muke so mu bi wannan cibiyar mu tabbata ana samun abinci mai kyau lafiya shine uwar jiki
masauraro nan zamu sha burki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi yanzu kam a madadin kwamishinan hukumar kyautata rayuwar na kasassun jihar Plateau James Lalu da wakiliyar muryar Amurka a Jos Zainab Babaji da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
ni kira islamiya ne ni kira ne ake kira da sanin haka a wajen ke na ke suna wasu ina sirarsa da yana wani a wasu idan a ce wata sirar ta yi fada da su na bai lafiya wata sai kira ne ta yi ce in biyu ka yi masa wani gida ta yi ce mai shiga gidan da na shiga ya rufe ya yi musu sai ya shiga wani lobo ta yi ce mai kwanta
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau shirin domin iyali ya yada zango a garin Misauna jihar Bauchi inda wani magidanci ya yi wa kawar ƴarsa ƴar shekaru 13 ciki bayan ya shafe kusan shekaru 2 yana yi mata fyaɗe to tunda iyayen yarinyar nan suka gano halin da ƴarsa ke ciki suka fara bin hanya suka nemi taimakon limamin garin da kungiyar Hizba da kuma lauyoyi da nufin ganin an yi ma wannan yarinya adalci amma har yanzu ake jan kafa Ga bayanin da uwar yarinyar ta yi wa wakilin Abdulwahab Muhammad.
Wannan yarinya ƴar ruwansa ne kuma tun bata fi shekara uku ba take hannuna. Sardiya ba wanda wallahi ba mu mata ba. Sai yaro ya zo ya yaudare mu yana kusa da mu yana shago. Ya zo ya yaudare ta mun ko ba mu da wallahi da ba mu san ko me yake faruwa tsakanin mu da ita ba. Wani kuma bai taɓa gaya mana me yake faruwa da ita ba. Amma ta idin da ta gama sakar firamare sai ya ba ta yaji makaranta yi mata dinki sai ya hana ta fada sai ta zo ta kawo mun ta ce mamanta ne ta mata sai ni bai na ce mamanki ta niki ta ce yi mamana ne ta mu ashe wai ya hana ta fada ne akai in ta fada za a tuna masa asiri to akwai ƴar uwarta wanda suke tare gida ɗaya suke makaranta ita ma za a rabu sunanta sai turo ita waina sai a mata kamun sai a mata kambas ne sai nake a je a kira mun shi tunda tsakanin mu da shi dan lungu ne wajen shagunan sa kuma tsallake ne gidansu na kira shi nace ba zai waye ce na am nace ni ya hadin ku da zara uka mata dinki sai ce wallahi ya taimaka mata ne tsakani da Allah guest din su dai da kafsa da kaka ai ba shi da abin da zai dinka musu shine yanzu sai dinka musu kawarta ne suna ta dinka musu sai nace son ta ne kake yi sai yace haba yaushe ma kuma an ta isa wannan yarinyar har na suta suna kawace da yarinya ta shi yasa na taimaka na mata dinki nace to muna kokarin mata dinki kai ka taimaka dan ni gida na zo sai na nuna mata sai nace kaji abin da bazai yi sai har ma suka dauko ta kalli tattafai ya dauko sai ya bai wa mai gidana mata godiya tunda kusa suke wajen kaman wajen zaman su dai baran dadiya shi yana dinki shi kuma yana dinki riga ne irin nanu shi ne sai babban naka daga baya suna nan in ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ni na je ni ta'aziya ma kauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiya ce ta zo zai aike ta ita kuma ta kada ce mun a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tunda ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu fa da nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta irin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinyar ku sai take in kan wata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya dade yana shiga da ita lungu sai take dan Allah dan Annabi duk sa'idin da kuka shiga suka shiga dan Allah ku mun magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba za ta dauki babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti sai suka je suka samu gida a kulle suka tura gida a kulle sai suka samu kaninsa dama suna ginin mishi da kaninsa a jere sai suka samu kaninsa suka ce ha tambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai yace ai yarinyan nan ta dade tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyo ne sai suka ce mashin din ba biyo ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya lallaka inda ya buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same shi ya kebe da ruwansa da shinkafinsu ya kebe dan gurin ya rufa yana kiran ta ashe a gurin dan anguwa suka zo suka yi kallo yaro na kamar ya dan cirma abun duka suka ce ai da kada ka taba shi tunda kari mun riga mun yi abun nan din sa mun ga ya muku kawai sai dai ku tafi da shi go hukuma to da suka tashi suka tafo da shi gida yace kana zina da ita inji yaro na aka kira babbansa limamin anguwa kenan dan kuma uwarsa shi ma aka kira su gida aka zo aka zanna tunda tsakanin mu kan hanya ne tsakanin mu tsallake ne suka kira shi aka zo aka taru aka zanna ne ba ina nan ma na zai kauye sai na zo na tarar labari aka kira shi ba zai yace na kana zina da yarinyar ne yace ina zina da ita sauran yace shi bai san ma wannan da yake zina da ita ba sai babba sai a gaban babbansa sai yara na suka ce to tunda ka bata mata rayuwa tana islamiya tana boko ka bata mata rayuwa yarinya karama ka bata mata rayuwa ke yanzu kin kai wata nawa yana bibiyan ki tace ya kai shi shekara biyu yana bibiyan ta sai suka ce to tunda ka bata mata rayuwa lalle lalle sai ka aure ta sai yace ya amince zai aure ta a gaban babbansa aka yi limamin anguwan ne kuma kanin ubansa yace ya amince yace ina son ta ke zara yayin suka tambaye ta sai tace ina son sa sai ce to dan gai za a daura sai ka kawo sadaki babbansa yace sai ka kawo sadaki sai yace zai kawo sadaki da mangariba aka yi ba aka tafi gun ɗan hizba in ɗan hizba aka zanna abun ɗan hizba suka tambaye shi yace yana zina da ita ana zina da ita ina zina da ita to kuma ga ta yarinya ne to dai shi dai ɗan hizba ya babba shi dai abun nan yake islamiya ne kake danta ko ni ko ni dai suka mata dai hukunci a gurin abu kaman ya tafi sai yace sati hudu zai kawo kudin sadaki sai suka ce to ku kawo a je a mata tes da aka je aka yi tes da ta yarinya karama ne aka je ya bada kudi aka yi tes sai aka ce ai ma abunan dinta ta samu karamin ciki a lokacin to abu kaman zai zanna dai kawai sai suka zo suka fi karfin mu a gurin yan hizban nan wallahi abokanansa har yanzu kuma ake fama gashi ciki yanzu dai mu dai a fatancen mu ko yayi bakwai ko yayi takwas ba ana fama koyin nan dai sai yace wai sasantawa tun ko ba su taɓa turo wani dan uwansu maganan sasantawa ba
to su
gashi ba za ta iya haihuwa ba gashi yarinya ce wallahi
naji an ce yar shekara 13 ne ko
yar shekara 13 ne ga nan ta tsoniyan ta na makaranta da komai in ya daura ma yayi dai dan watanin da ya daura a kai
to su
ne ma
to su yan hizbin sun ce su ba za su ci gaba da bin diddigi ko kuma neman haƙƙi a hukunta wanda yake da laifi ba ko kuma menene yake ciki
wallahi idan aka je in ga a maka gaba ɗaya sai suka dauke hankalin mutumin nan ya dauko ya ci masa mutunci a gaban yara na amma gaba ɗaya din suka je abokanan su akai kotu ne kawai yanzu ana cikin kotun ne ma mata ɗan abin nan ɗin homowan su ne kawai ina danne sai ga su sai suka ce sun ji labari abin kama da yarinya wallahi kujeran da na ba su irin kujeran da na fito da kujera yara sun kan mana fitari kujeran zama sai kawai ta zo ta zuba hannu tana kallon su sai suka ce ai su sun ji abin da yake faruwa a gidan nan amma su ba su taɓa ji ba sai jiya sai na ce me yake faruwa suka ce ba yarinya a gurin ki na ce ai da kallon ma tana tsaye tana kallon ku shine suka danta suka yi salati suka ce yaya ba ku yi ɗauki hukunci ba na ce wallahi hukunci tun a gida ya ce zai ba da sadaki ya je can babban sai sa hannu su babban ke sa hannu a kan zai ba da kuɗin sadaki kawai sai suka yaudare shi wai shi a kan mai karye bai karye yadda wai a kan karye yadda kuma kullum haka dai suka ce wai sulhu ake nema mun ku ba wanda ya taka wallahi ya zo gidan nan ya nemi sulhu tsakaninmu da su.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin yarinyar kan wannan lamari da kuma yadda talauci ya hana a maida hankali kan halin da take ciki. Kafin nan a madadin wakilin Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmuwa ga nasara wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba
da. To madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar. Za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu. Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya. Soyayya zan raka ki ko kasuwa zaki je